Masaurare, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalilu da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da subahin ranar Juma'a 3 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Emerson Mnangagwa ya lashe zaben shugaban kasar Zimbabwe. Manyan shugabanni a fannin tsaron Amurka sun yi wata bayyana ta bazata a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fadar White House. Za ku ji me ya faru. Sannan ku biyo mu a cikin labaran domin jin sakamakon wani bincike kan masu fama da matsalar kiba.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce sun kama miyagun nan da suka kashe Professor Halimatu Sadiya da wasu.
Idan mutanen da aka kama su ne suka aikata laifin, sun ci a gingina masu.
Za kuma a ji jawabin shugaba Muhammadu Isu na jamhuriyar Niger albarkacin zagayowar ranar samun 'yancin ƙasar. Kuma kamar kowace ranar Juma'a, Jummai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Emerson Mnangagwa ya lashe zaben shugaban kasar Zimbabwe a zaben da aka fuskanci tarzoma da zargin magudi. Hukumar zaben kasar ta ce Mnangagwa ya sami kashi 50.8 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada, inda abokin hamayyarsa Nelson Chamisa ya samu tazara a tsakanin ƙuri'un nasu. Chamisa ya kira sakamakon zaben a zaman ƙarya, kuma ya sha alwashin zai kalubalanci sakamakon a kotu. Kamun a bayyana sakamakon zaben baki ɗayansa da misalin ƙarfe 1 na daren Alhamis a wani kakakin 'yan hamayya, ya bayyana gaban na'urorin ɗaukar magana da na talabijin, inda ya yi tir da sakamakon zaben, ya kuma ce jam'iyyarsu ba ta tantance sai hancin zaben ba, an kuma yi ca a kansa kafin jami'an tsaro su yi awan gaba da shi. Hukumar zaben kasar ta ce mutane da dama sun fita kada ƙuri'unsu a mafi akasarin lardunan kasar, sannan an samu ƙuri'u da dama da aka soke sanadiyar rashin ingancinsu. Baya ga haka, hukumar ta bayyana zaben a matsayin wanda aka samu gagarumin nasara wajen gudanar da shi, amma dai ta nuna rashin jin daɗinta bisa arangamar da aka samu tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda, wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutum 6 a Harare, babban birnin kasar ta Zimbabwe. A wani lamari da ba a saba gani ba, manyan shugabanni a fannin tsaron Amurka sun bayyana a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fadar White House, inda suka nuna damuwa kan yunkurin da Rasha da wasu ke yi na yin katsalandin a zaben tsakiyar wa'adin da ke tafe. Shugabannin na tsaro sun kuma yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin ana ɗaukan tsauraran matakan kariya wajen daƙile wannan yunkuri. Muna ci gaba da yin karo da saƙonni da Rasha ke amfani da su wajen raunana zaben da raba kan gwamnatin Amurka, inji daraktan hukumar tattara bayanan sirri Dan Coats. Yana mai cewa yana sane ba Rasha ce kadai kasa da ke yunkurin yin katsalandin a fagen siyasar ba. Coats ya kara da cewa shugaba Trump ya ba su umarnin cewa su dauki batun na katsalandin a matsayin abu mafi muhimmanci a aikin su. Daga cikin waɗanda suka hallara a wajen taron na jiya Alhamis, hadda daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta FBI wato Christopher Wray da sakatariyar hukumar tsaron cikin gida ta Homeland Security Kristen Nelson, da kuma daraktan hukumar tsaron ƙasa General Paul Nakasone. Shugaban rundunar sojin ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce suna ci gaba da sa ido kan atisayen da sojin ruwan Iran ke yi a tekun Fasha, kuma za su tabbatar da cewa ba a samu cikas ba wajen samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimmin hanyoyin da ke wannan yankin teku, wanda Iran take barazana za ta rufe shi. Rundunar sojin ruwan Amurka kan kare ka'idojin zirga-zirga a kan tekun waɗanda suke ba da damar ratsawa ta wannan mashigi. Yankin na tekun Fasha, wanda ke gabar gabashin tekun a yankin mashigin Hormuz, na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen duniya. Kwanan nan rundunar sojin juyin juya halin ƙasar ta Iran ta IRGC ta yi barazanar rufe wannan mashigi. Wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa manya-manyan jiragen ruwan Iran sun hallara a wannan yanki domin gudanar da atisayen soji. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin ƙasar Yemen na shirin gayyatar ɓangarorin da ba sa ga miciji a junansu zuwa birnin Geneva a wata mai zuwa. Domin ganawa kan yadda za a shata hanyoyin gudanar da tattaunawar samar da zaman lafiya. Martin Griffiths ya faɗa wa kwamitin sulhu na majalisar cewa akwai maslaha da za a bi a siyasance domin kawo ƙarshen yaƙin ƙasar ta Yemen. Yana mai kira ga manyan ƙasashen duniya da su nuna goyon baya ga wannan sabon yunƙuri na tattaunawa. Griffiths ya ƙara da cewa wannan tattaunawa wacce za a yi a ranar 6 ga watan Satumba za ta ba da dama ga ɓangarorin biyu su gana wajen shata hanyoyin da za a bi kan tattaunawar da sauran matakan da za a ɗauka na ƙarfafa ƙwarin gwiwa da kuma tsare-tsaren da za su ciyar da wannan yunƙuri gaba. Wannan sanarwa ta Griffiths na zuwa ne sa'o'i bayan da dakarun da Saudiya ke jagoranta suka kai wasu hare-haren sama a yankin ‘yan tawaye da ke Hudaida a jiya Alhamis, inda akalla mutum 28 suka mutu kana wasu 70 suka jikkata. Yunkuri na ƙarshe da aka yi na shirya zaman sasanta rikicin na Yemen ya ruguje ne a shekarar 2016. Sakamakon wani sabon bincike da aka gudanar ya gano cewa mai yiwuwa matsalar yawan kiba na taka rawa wajen yada ƙwayar cutar da take shafar hanyoyin numfashi da ke kuma haddasa zazzafar mura. Binciken wanda aka gudanar a Managua, babban birnin Nicaragua, ya gano cewa manyan mutane masu fama da matsalar kiba sun fi yawan yada zazzafar cutar ta mura fiye da waɗanda ba su da kiba. Wannan sakamakon bincike na da muhimmin tasiri lura da yadda matsalar matsananciyar kiba a duniya ta kusan rubanya har sau uku tun daga shekarar 1975 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana. Aubrey Gordon, ƙwararriya a fannin nazarin abubuwan da ke haddasa yada cututtuka da yaƙi da su, ita ta fara bincike a wannan fanni shekaru 9 da suka gabata.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce sun zakulo miya gunnan da suka tafka wani ɗanyen aiki kwanan nan ciki har da kashe Profesa Halimatu Sadiya Idris daga Abuja. Ga wakili Muhammad Maina Kaina da cikakken rahoton.
The eight suspects are responsible for the recent killings of former commissioner in Katsina State and the
Kakakin headquarter ƴan sandan Najeriya kenan Mr. Jimmy Moshoots ke bayyana cewar jami'an su sun tafke gungun ƴan bindigan nan da suka bindige tsohuwar commissioner ilimi ta jihar Katsina Professor Halimatu Sadiya Idris da makalin wasu matafiya akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Cikin waɗanda aka ƙara tafkewa kuma har da ƴan fashi da makamin nan da suka afka gidan daraktan cibiyar bincike mai zurfi kan aikin gona na Jami'ar Ahmad Bello, Professor Khalid Othman, suka kuma yi garkuwa da wata mata mai shayarwa da ma jaririn nata dan wata 7. Shugaban ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya kuma ba da umarnin cewar duk ƴan sandan kwantar da tarzoman jihar Kaduna da ke aiki a wajen jihar da su gaggauta komawa cikin gida domin samar da cikakken tsaro a dukkan sassan jihar na Kaduna. Shu'aibu Mungadi wani mai sharhi ne kan al'amuran ƴan sanda a Najeriya.
Idan dai gaskiya din ne mutanen da aka kama su ne suka aikata laifin, to ana iya cewa sun ci a jingina masu. Idan rashin kayan aiki ne ke kawo 'yan sandan Najeriya sai an aikata laifi suke yunkura suna kame-kame, to ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta samar musu kayan aiki. Amma gaskiya ana zarge-zarge da yawa ga sha'anin aikin 'yan sanda a Najeriya. Ana zargin su na farko da kama mutanen da basu ji ba basu gani ba, ana laƙa musu wasu wato laifuka da zimmar samun yabo ga al'umma ko kuma fitar da kansu zargi daga gwamnati. Sannan har ila yau wato akwai wasu abubuwa da ake ta zargin cewa da yawan su da hannun waɗansu su ɓata gari daga cikin miyagun ayyukan da ake aiwatarwa, waɗanda an sha samun ɓata garin amma dai ba a jin wani mataki da hukumar 'yan sanda take ɗauka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Yeah.
a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu kada Jamhuriyar Niger inda shugaba Muhammadu Isuhu yayi jawabi ga kasar inda ya tabo jerin batutuwa ciki har da na tsaro daga birnin Yamai ga wakilin Musulman Munna Barma da cikakken rahoton.
Ainsi, dans le bassin du lac Tchad comme dans le Sahel, les vaillantes forces de défense et de sécurité.
Batun tsaro a yankin Sahel da yankin tafkin Tchadi na kan gaban batutuwan da suka mamaye jawabin shugaba Isuhu. Wanne ya tabbatar da cewa rundunonin haɗin gwiwar kasashen da abin ya shafa na samun nasarori sosai a yakin da suke kafsawa da ƴan ta'adda. Abinda ya karya lagon Boko Haram sai dai har yanzu da sauran runa a kaba in ji shi. Dalili kenan da ya buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amincewa buƙatun ƙasashen G5 Sahel akan maganar samun cikakken goyon bayan ƙasashen duniya a wannan gagarumin yaƙi.
Que le Conseil de sécurité accède à notre requête.
Domin tabbatarwa dakarun Niger gamsuwa da yadda suka jajirce a yakin da kasar ta kaddamar da kungiyoyin ta'addanci, shugaba Muhammadu Isuhu ya umarci shugabannin rundunar mayakan kasar su ware kason musamman ga ƴaƴan jami'an tsaron da suka kwanta dama ko suka samu na kasa a fagen daga a yayin ayyukan daukar sabbin sojoji. Sannan ya ce ya umarci gwamnatin sa ta rubunya kudaden pension sojojin da suka rasu a fagen yaki ta yadda magadan su za su amfana.
Tous les ayants droit mérite tout le soutien de l'État.
A ci gaba da jawabin sa na zagayewar ranar samun yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, shugaban kasar Niger ya bayyana zabubukan 2021 a matsayin zabubuka masu muhimmanci. Saboda haka yace ya umarci gwamnati ta tanadarwa hukumar zaben kasar dukkan abubuwan da take bukata domin shirya tsalkakakken zabe wanda ke baiwa kowa damar shiga a dama da shi.
Pour que les prochaines élections soient libres, transparentes, inclusives.
Sannan Muhammadu Isuhu ya yi turda rikicin kabilancin da ake fama da shi akan iyakar Niger da Mali, yayin da ya nuna farin ciki akan yanayin da damanar bana ke ciki a halin yanzu. Shugaban kasar Niger ya bayyana takaicinsa a game da sakamakon jarabawar Bac da Brevin da aka gudanar a watannin Yuni da Yulin da suka gabata. Yana mai cewa faduwar dalibai a wannan jarabawa wani abu ne da ke da nasaba da yaje-yajen aikin malamai da tarzomar dalibai ba kakkautawa. Saboda haka ya kira ga dukkan masu hannu a sha'anin ilimi su dubi wannan matsala da idan basira. Sule Mummuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
Haka dai kuma a gaida Sulaiman, yanzu kan bari mu za ku dage gefe Jamai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Lamarin baya-bayan nan dai da ya afku shine na waɗansu ƴan bindiga waɗanda har kawo lokacin hada wannan rahoto ba kai ga gane su ba, inda suka je wani dandazon ƴan canjin kudaden kasashen ƙetare suka bude musu wuta tare da kashe mutane hudu daga cikin su nan take da kuma jikkata wani mutum daya. Usman Makarfi shine shugaban kungiyar masu canjin kudaden kasashen ƙetare dake zaune a birnin Fatakwal.
Gaskiya ne ima haka mataimakina suka bude musu wuta, mutane guda hudu aka kashe daya ya tsira da ransa.
Kamar barayi ne ko sun dauki wani kudi ko wani makamancin haka?
Allah hakika dai basu tambayi kudi ba, basu dauki kudi ba. Da aka gaya mu wannan nayi kokari na kira shugaba wanda yake a kusa da mu, kuma sun zo sauri sun zagaye waje jan sun yi bincike su.
Wasu da lamarin ya faru a gaban idon su sun yi masashin Hausa na Muryar Amurka karin bayani.
Sunana Rabi'u Mu'azzam. Ana hakika muna tsaye sai muka ga wasu mutane mutum uku sun fito da gudu da bindigogi a hannunsu. To sai daya sai ya fada da yaransu yana cewa mun gama da su. Daga baya a cikin waɗanda aka kai musu harin akwai guda ɗaya wanda ya tsaye ya zo ya ce mana an harbe mana ƴan uwa. Ba wai wani tsaro ne wanda har ya kai wanda za mu ce eh lallai muna da tabbaci da shi ba.
Sunana Abubakar Ahmad. Suna zuwa ba ba su tambayi komai ba, su kwanci suka fara harbi yana zaune a kujera.
Al'amarin tsaro dai a jihar Riba musamman babban birnin jihar wato Fatakwal a baya sun yi matukar tabarbarewa, inda daga bisani aka samu lafawarsu. Alhaji Musa Sa'idu shugaba ne a jihar ta Rivers kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar.
Ɗan canji ne kuma ainihin su mutanen Bauchi ne, an je su hudu aka kashe su ko ba da ko hansa ba auren. To shi ne muke cewa wannan mutanen da suka yi wannan abu ba mu san kowane irin mutane ne.
To sai dai kuma mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar Rivers Mr. Omoni Inamdi ya tabbatar da faruwar lamarin.
Yes, I'm aware of that other incident, but
yana cewa ne rundunar ƴan sanda jihar Rivers na kokarin tantance yadda lamarin ya faru domin kaiwa ga gano waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
To sai muna aikin gafara wannan rahoto ne daga Lamido Abubakar kamar yadda aka ji kan hare-haren da akan kai a jihar Rivers da abin ya lafa kwanan baya amma kuma abin ya dawo har aka kai hari kan wasu ƴan arewacin Najeriya masu canjin kuɗi musamman ma ƴan jihar Bauchi. Yanzu kan bari mu za ku da gefe guda kamar yadda na ce dazu Jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba.
Da sanin mu ba za mu yadda a cuce ku ba. Abin da ke gabanmu a kyautata ƙasa, a kyautata tsaro, a kyautata arziki, a kuma hana cin hanci da rashawa. Wannan a kan shi kuka yaƙi neman zaɓe kuka kuma zaɓe mu, kuma ba za mu manta ba.
To shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari ke wato jawabi a jihar Bauchi. Za a ji wannan rahoto a shirinmu na wato hantsi yanzu kan ga Jimai Ali.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Shan magungunan tari da ke haɗe da kodin domin sa maye tsakanin matasa da wasu mutane a Najeriya ya zama annoba. Za mu fara nazarin wannan matsala kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda na fara tsegunta muku tun da farko, za mu dubi annobar shan magungunan tari da suke dauke da kodin da matasa da kuma wasu mutane suke sha a Najeriya domin kasancewa cikin maye. Za mu dubi ƙa'idodin shan aidin a ƙasashe masu arziki kamar Amurka. To amma kafin mu yi wannan nazari, wakilin sashen Hausa Babangida Jibran ya aiko mana da rahoton cewa hukumar NAFDAC mai kula da ingancin abinci, wato kayayyakin abinci da kuma magunguna ta Najeriya, ta kama kwalaban magungunan tari kimanin miliyan 2.5 bayan da gwamnati ta hana sayar da magungunan tari da suke dauke da sinadarin kojin a kasar. A wata sanarwar da hukumar ta NAFDAC ta fitar ta hannun kakakinta Abubakar Jimo, ya ce hukumar ta dauki matakin kama kwalaban magungunan na tari masu dauke da sinadarin kolen ne bisa dokar hana sayar da shi a bainar jama'a ba bisa ka'ida ba da gwamnati ta dauka a kwanakin baya.
Dr. Musa Umar director ne a hukumar ta NAFDAC, kuma na tambaye shi ko me hakan yake nufi na kafa wannan doka na hana shan magungunan tari mai dauke da sinadarin kodin ko kuma sayarwa.
Mun me da shi ainihin wannan abin nan cough syrup kodin din ya zama na cewa abu ne wanda zaka same shi bisa prescription. To kaga kasan nan matsalar shi ne ba kowa ne yake sauraro ya samu prescription kafin ya bayar ba. To kuma zaka cewa shi abu ne wanda bai da wuyan yi, ruwa ne kawai da siga da ake yi. To za a ga shi ne kaɗai wanda mutane suka ga cewa za su je sha su manta da matsalolinsu, kuma ba haka aka so ba. To ka san yanzu mun fara tun shekaru 2 da suka wuce mu ga sha wayannan kwayoyin ainihin mai buƙatar kasan. So kar mu sha mu shigo da abin da ba mu buƙata. To kuma mun yi wannan goji na farko, yanzu shekara mai zuwa za mu yi na biyu. So mu san ainihin adadin da muke nema, don kuma sai a tabbatar cewa fa wannan abin ya je inda ya kamata ya tafi. Ba kowa ne ya kamata ya sayar ba. Don kuma na biyun kuma yanzu za mu fara nan da dama za a yi duk kasar za a je a sanarwa mutane fa a yi wannan education awareness campaign a nuna musu cewa waɗannan abubuwan fa ba abu ne wanda za ka je kasuwa ka saya ba. Ya kamata ka san cewa fa in dai ba ka da lafiya kuma kana bukata ka je ka ga likita. Likita ya rubuta maka in ma na sati ɗaya ne, in ma na sati biyu ne, in ka sha, in ka samu sauki fa illa alhamdu, in ba ka samu sauki ba sai ka kai kuma wajen likita.
Yanzu haka dai hukumar ta NAFDAC a cewar kakakinta Abubakar Jimo ta kafa wani kwamiti da ya kunshi kwararru a harkar magunguna. tsana da kuma lafiya da za su taimaka wajen tabbatar da amfani da wannan doka. Daga cikin 'yan kwamitin kuwa sun hada da hukumomin magunguna ta ƙasa. Akan haka na tambayi Pharmacist Peter Iliya matakin da suke ɗauka na tabbatar da wannan doka da kuma illar da shan irin waɗannan magungunan ke haifarwa tsakanin al'umma.
Ya kamata yanzu kowa ta natsu ta fannin gwamnati, ta fannin masu tsaro da masu dokoki su natsu a hada baki kai daya a yi abin da ya kamata a tabbatar cewa duk waɗanda suke sayar da kwayoyi mugayen kwayoyin nan a yi maganin su. Ya zamanto cewa wanda ba su da iko, ba su da izini, ba su da license, ba su da takarda na sayar da mugayen kwayoyi kada su sayar. Ya kamata a dauki mataki a kansu. Ya kamata gwamnati ta tsaya a bayan jami'un tsaro da kuma regulators wato Pharmacist Council da NAFDAC ya zamanto cewa ta ba su goyon baya.
Tuni dai hukumar Kwastam da ke kula da kan iyakokin Najeriya da kuma hana sun oga ta tashi tsaye wajen kame irin waɗannan magunguna da ake shigowa da su daga ƙasashen ƙetare.
To likita, kaji dai matsalar da ake fama abinda ya zama annoba a Najeriya, matasa da kuma wasu mutane suna shan maganin tarin da ke kunshe da
codeine.
To kuma kasan gwamnati da hukumomi duk suna ta kokarin ganin yadda za a shawo kan wannan matsalar. To wai a nan kasashen ma yaya ka'idar ko kuma ka'idodin shan codeine suke?
To kamar a kasar Najeriya kodin dai haka akwai kadan a cikin kamar abubuwan tari, amma kodin kanshi inda ake aje shi kamar inda wuraren magunguna ana sa shi irin wani babban akwati ne wanda suke kira nan safe na karfe, kuma likitan zai rubuta sai da yana da musamman uzini daga gwamnati musamman kafin ya bada wannan maganin, kuma ba kowa ake ba wannan maganin ba. Kuma in aka ga wannan likitan da ke rubuta irin maganin nan da yawa za a kai shi za a kira ku kuma a ce to wannan likita bai na rubuta maganin nan jiya a yi bincike. Saboda haka nan ko a nan kasan ma wannan maganin da wuya ka same shi haka.
To kaman ka ce ana sa kodin din nan a maganin tari, waɗanda ake kaiwa kasashen mu din da mutane suke sha ko kuma matasa suke sha don ya sa sama ya din ya fi yawa ne ko ya akwai bambanci ne ko ko da iri ɗaya ne?
Iri ɗaya ne sai dai namu da yanda ake a gida. Kaman nan kin sa a gida za ka iya zuwa chemist kai
ka sai kowane irin magani.
Ko ina anna, amma a nan kasan baka isa ka shiga chemist sai likita ya rubuta ko wani musamman an rubuta an baka izini ka je ka karba, amma kin san gida sai ka je chemist kawai ka saya, a nan baka isa ba.
Ai har magunguna kashe kwayoyin cuta ma antibiotics a Najeriya kowa mutum yana iya zuwa chemist ya saya ba tare da likita ya bashi izini ba.
To a nan kasashen irin waɗannan irin magungunan zaka saya ba tare da likita shine kamar irin su Panadol, aspirin da irin abubuwan
kamar a ce su kafenol su
kafenol da sauransu irin su kawai zaka iya saya, amma ko wani abu dai mai ƙarfi da yawa haka ba su yadda kawai a saida maka shi haka.
To
domin ana tsoron hatsarin da yake tare da waɗannan magungunan, hatsarin suke tsoro shi yasa ba su yadda.
To kasan kwanakin nan mun yi ta bayani akan illar da ke tattare da shan irin miyagun kwayoyin nan, lahanin da ke tattare da su, mun yi wa masu sauraron mu bayani.
Eh gaskiya ne Hajiya.
To kamar yadda kace a nan kasashen, kuma kamar yadda na gaya maka hukumomi a Najeriya su ma suna iyakacin kokarin su na ganin cewa an haramta an hana amfani da waɗannan magunguna din. To amma duk abin da aka yi akwai wanda zai shiga da su ta barauniyar hanya. Wani kira za ka ƙara yi wa matasa da kuma masu amfani da waɗannan magungunan don su sha ya sa su maye?
To waɗannan magungunan Hajiya akwai da ke suna taimako mutum, amma suna da hatsari ƙwarai da gaske. In ka sha su haka kana shan su kowane lokaci haka, na farko zai iya juyar maka da hankali, in ko baka yi sa'a ba in kwana yana iya halaka ka. Domin in ka sha irin magungunan da yakan canza yadda kake numfashi, wani lokaci sai yanke numfashin ma gabaki daya. To in yanke numfashin ba wani kusa da kai to kuma kwana sai ya halaka mutum. Saboda haka dole kuma kin san in kuma ka soma kadan kadan to sai zama abin jaraba. Abinda tsoron illa maganin nan kuma da ka soma kadan sai zama abin jaraba, ja kuma banda halaka mutum da yake yi.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
Kullun akan ce wai idan kunni ya ji ki ya tsira.
Gaskiya ne
ya. Allah sa mu gane.
Amin amin.
To likita, tunda muna da sauran lokaci, bari mu tsunduma cikin wasiƙun masauraran mu.
To Hajiya.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito ne daga wajen Aminu Adamu Malam. Yana so da Allah ka mishi bayani akan wai me yasa wai wani lokaci yana kasa yin bacci idan ya kwanta da daddare, ko akwai dalili?
To akwai ɗan mutane waɗanda ba su iya bacci haka da wuri, wani lokaci ko wani tunani mutum ke da yawa, ko kuma wani lokaci akwai abubuwa da muke ci ko wani magani da ka sha wani lokaci. Amma in dai kowane lokaci kawai ba ka iya bacci kawai kawai haka, ko da ka huta ka zauna gida ka huta ba ka yi wani aiki mai yawa ba, ba ka jin bacci, to in dai abin ya faru haka da yawa, to ya kamata ka je wurin likita. Akwai yadda ake gwaje-gwajen su Hajiya.
To wato za a gwada a ga abin da ke hana shi bacci kenan?
Eh, ko kuma za a ga yadda yake baccin shi yake. Yaya gina don akwai ɗansu za su iya, akwai ɗansu mutane za su kwanta su yi bacci sai su tashi kuma za su iya bacci ba. Wasu kuma mutane suna samun wuyan baccin kafin su yi baccin ya kai musu wahala. To duk waɗannan makitoci za su iya gwaggwadawa. In aka duba da akwai taimakon da za a iya bayarwa.
Ko nan ma akwai waɗanda ma akan kai su asibiti a kwantar da su, su kwana a asibiti ɗin a yi ta nazarin yadda suke bacci.
Eh, wanda ake kiran su sleep study ake kiran wannan. Za a sa ka suna da wani abin kamar kyamara zai rinka duba lura da kai ana ganin komai, irin kyamara mai ɗaukan hoto a duhu ɗin nan.
To
za a dubi komai da kake yi, daga nan za a tabbatar me yake hana ka bacci.
To kamar shi wannan bawan Allah idan ya je aka duba shi ɗin aka ce sa za a iya bashi magani kenan ya daina?
Eh, aka yi sa za a iya bashi magani. Kuma akwai ɗansu mutane Hajiya waɗanda kamar haka waɗansu wani lokaci yadda ƙwaƙwalwarsu yake za a ga wani lokaci ba su iya bacci sam-sam. To wani lokaci su yi ta bacci. To waɗannan akwai wannan manic, ana kiransu kamar manic da Turanci. To irin wannan shi ma in dai wannan irin wannan ne akwai magani kuma da ake iya ba su zai taimake su bacci su irin waɗannan.
To Allah ya sauke.
Amin amin Hajiya.
To likita, lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A hannun yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake fatar a huta lafiya.
To a gaishe ki, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
Emerson Mnangagwa ya lashe zaben shugaban kasar Zimbabwe a zaben da aka fuskanci tarzoma da zargin magudi. Hukumar zaben kasar ta ce Mnangagwa ya samu kashi 50.8 cikin 100 na adadin kuri'un da aka kada, inda ya baiwa abokin hamayyarsa Nelson Chamisa yar tazara a yawan kuri'u. Chamisa ya kira sakamakon zaben a zaman ƙarya kuma ya sha alwashin zai kalubalanci sakamakon a kotu. Kamun a bayyana sakamakon zaben baki ɗayansa da misalin karfe 1 na daren jiya a Alhamis, wani kakakin yan hamayya ya bayyana a gaban na'urorin ɗaukar magana da na talabijin, inda ya tir da sakamakon zaben ya kuma ce jam'iyyarsu ba ta tantance sahihancinsa ba. A wani lamari da ba a saba gani ba, manyan shugabanni a fannin tsaron Amurka sun bayyana a ɗakin ganawa da manema labarai da ke fada White House, inda suka nuna damuwa kan yunkurin da Rasha da wasu ke yi na yin katse London a zaben tsakiyar wa'adi da ke tafe. Shugabannin na tsaro sun kuma yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulansu domin ana ɗaukan tsauraran matakan kariya wajen daƙile wannan yunkuri. Muna ci gaba da yin karo da sakonni da Rasha ke amfani da su wajen raunana zaben da raba kawunan Amurka, in ji daraktan hukumar tattara bayanan sirri Dan Coats. Yana mai cewa yana sane ba Rasha ce kaɗai ƙasa da ke yunkurin yin katse lardin a fagen siyasar Amurkan ba. Shugaban rundunar sojin ruwan Amurka Admiral John Richardson ya ce suna ci gaba da sa ido kan atisayen da sojin ruwan Iran ke yi a tekun Fasha, kuma za su tabbatar da cewa ba a samu cikas ba wajen samun walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa a muhimman hanyoyin da ke wannan yankin teku wanda Iran take barazana da ta rufe su.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗayansa, sai kuma da hantsin sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya da CD wanda ya haɗa mana sautin da Darius Smith wanda kuma shi ke injiniya. Ni Ibrahim Kaɗa Masi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.